من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باي هكا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله بركة مدسة دواء أولا يمتين الله ربا واندي داتي دا شاهدو خوشا بير كما يدعيكي ساباني نواني يوشا نوا شاهدو غواتا زلقيدا واتا شاديا wannan shekara ta 1421 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 7 ga watan 2 shekara ta 2001 miladiya. Matashir zancen mu yau, kamar yadda na faɗa, shine guzurin mahajjata ko kuma jagorar mai haji har ma dai da mai umara, wato lakcia ce ko tunatarwa da ta kunshi faɗakarwa dangane da ahammu masailul hajji wal umra, wato mafiya mahimmancin mas'aloli da suke cikin aikin haji da kuma umara. Ba dan komai ba, sai dan tunatarwa dangane da ƴan uwanmu waɗanda Ubangiji ta'ala ya yi musu muwafaka za su ansa kiran Allah subhanahu wa ta'ala wajen sauke wannan farali mai girma a cikin musulunci, shine aikin haji. Farko dai mu sani cewa aikin haji rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci guda biyar, saboda abin da ya tabbata na hadisin Bukhari da Muslim daga Abdullahi dan Umar, Allah shi kare da a gare shi, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce buniyal islamu ala 50 shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis wa ita'iz zaka wa hajjil baiti wa sawmi ramadan. Wato an gina musulunci kan al'amura guda biyar. Abu na farko kalmar shahada, wadda ta kunshi kadaita Allah kadai da ibada, da kuma kadaita manzon Allah da yin da'a. Yadda Allah kadai ake bautata ba, to haka manzan Allah ne kadai mai yin bayanin yadda za a yi bautar. Abu na biyu tsayar da sallah. Abu na uku bayar da zakka. Abu na hudu aikin haji. Abu na biyar azumin watan Ramadana. Haka yazo a cikin wannan riwaya da na kawo mana yanzu. A wata riwayar za mu ji an fara ambaton azumin Ramadan sannan aikin haji. Shi yasa wata rana da Abdullahi dan Umar ya faɗi wannan hadisi a gaban waɗansu ɗalibansa, ya gabatar da aikin haji kafin ya ambaci azumi, sai shi wanda ya ji cikin ɗalibansa ya ce da shi a'a ba azumi ba sannan aikin haji, sai manzo Allah ce wa hajji, sai Abdullahi dan Umar kai ce wa hajjil baiti wa sawmi ramadan hakaza sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yace a'a aikin hajin da za a ambata sannan ramadan haka naji, haka na hardato daga bakin manzo Allah. Wato aikin haji rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci guda biyar, sannan abu ne wanda yake wajibi ga dukkan mutumin da Allah ya bashi iko. An sa kiran annabin Allah Ibrahim ne da Allah ya ce da shi wa azzim fi nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damir ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام واذن في الناس بالحج كيشي لا اتسكانكانين متاني شيوا سوزو ايكين حج اذا كاي wannan sheila din ka kururu ta cewa azo ai aikin haji ya'tu karijalan mutane zasu zo maka wadansu suna tafiya a kasa wa ala kulli damir zasu zo maka wadansu kuma akan dukkan dangin abin hawa damir abin hawa ya'tina min kulli fajjin amiq zasu zo maka daga dukkan wani sako manesanci daga kowane irin rukukin tafiya ta duniya liyashhadu manafi'a lahum dan su samu halartar dangin amfani mai tarin yawa da za su samu a aikin haji. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, kuma dan su ambaci Allah a kwanakin da ake kira al-ayyamul ma'lumat, shine aikin haji, ranan haji da kuma kwanaki uku da za su biyo bayansa, ayyamut tashriq da kuma ranan haji, su da ake kira al-ayyamul ma'lumat. An gane ko? Idan kuma an ce ayyamul ma'dudat ko ayyamut tashriq, so ne kwanaki guda uku na bayan aikin haji. An gane ko? Amma ayyamul ma'lumat su wannan guda uku haɗe da yinin ranan idin babbar sallah kenan. Aikin haji abu ne mai matukar falalar gaske. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna dukkan wanda ya aikin haji ba tare da ya kusanci iyalansa ba a cikin kwanakin hajin, ba tare da ya aiwatar da wani abu na fasikanci ba, ya dawo daga zunubinsa kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi. Ma'ana kaga abu ne mai matukar falala. Sannan duk da wajibcin aikin haji, akwai buƙatar istita'a, wato samun iko. To menene istita'a din? Akwai ruwayoyi da waɗansu hadisai da suke nuna abinda ake kira da istita'a shine azzat warrahila, ga abin hawa ga guzuri. To waɗannan hadisai inda sun inganta da wannan ya zama shine istita'a. To amma a gaskiya wannan ba shine kadai istita'a ba, lalle guzuri yana cikin istita'a, kuma abin hawa a wani lokaci yana zama cikin istita'a. Ba kowane lokaci ne abin hawa yake zama istita'a abin nan ba, domin wanda yake cikin garin Makka zai aikin haji, akwai buƙatar wani abin hawa kuma? Ba buƙatar wannan. An gane ko? Sannan ta iya yiwa ga abin hawa ga guzuri ko mutum baya da koshin lafiya, har yanzu kaga babu istita'a kenan. Ta iya yiwa ga abin hawa ga guzuri sannan yana da koshin lafiyar da zai je aikin haji, amma hanyar da zai bi je ana yaki. Misali, mun tashi a jirgi sai muka bi ta sararin samaniyar kasar da zamu keta mu je can, ba mu da wata hanya sai nan ana fada ta yadda a iya harbo jirgin, kaga ba mu da istita'a kenan. Don haka sai mu kogu gida. Ashe kenan abinda ake kira istita'a ya kunshi karfin jiki, ya kunshi amincin hanya, ya kunshi guzurin da zai kai mutum ya dawo da shi kuma ya bar iyalinsa gida ba tare da sun tagayyara ba. Tunda Allah ya ce walillahi 'alan nas hajjul baiti liman istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wato Ubangiji ta'ala ya wajabta akan mutane hajjul baiti, a wata kira'a hajjul baiti, ziyaran ɗakin sa na Ka'aba, don aiwatar da tawafi da sa'ayi da sauran al'amuran da suke da alaka da wannan. Amma ga wanda yake da ikon tafarki zuwa can din, ga wanda ya samu damar zuwa can din, abu na farko kenan da kuma abu na biyu. Abu na farko kasancewar aikin haji rukuni da kuma wajibi ne, abu na biyu kuma kasancewar aikin haji abu ne mai matukar falala. Abu na uku, ayyukan haji ana aiwatar da su ne a salo guda uku, abinda ake kira al-ansakus salasa. Al-ansak jam'i ne na nusuk, nusuk kuma shine kala daga cikin kalolin aikin haji. Kala na farko ifradi, shine kadaitaccen aikin haji. Kala na biyu kirani, shine aikin haji haɗe da umara a cakuɗe da juna. Kala na uku tamattu'i, shine yin umara a kwanakin haji, bayan mutum ya sauke umararsa to kuma sai ya zauna cikin tufafinsa na gida kamar ba mai aikin haji ba, yana jira sai ranar 8 ga wata, sannan kuma ya kulla niyya ya fita don niyyar aikin haji. Ina fata an fahimta. Wato kenan da ifradi da kuma kirani da kuma tamattu'i. Wanne ne mafi falala cikin waɗannan ayyukan haji? Gaskiyar al'amari aiki mafi falala daga cikin waɗannan nau'ikan aikin haji, yadda dalilan shari'a suka nuna, shine tamattu'i, ga mutumin da bai sami ikon kora dabba daga garinsu ba. Amma idan mutum na da ikon ya kora dabba daga garinsu tun kafin ya je miƙati, ya je da ita har ya yanka a ranar sallah ba tare da wani wahala ba, to kaga yayi kirani kenan. To a nan gurin sai waɗansu suke tattaunawa kan cewa da tamattu'i da kirani wanne yafi. Tunda dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi kirani ne, sai waɗansu suke ganin shi yafi, waɗansu kuma suna ganin a'a ai manzon Allah da kansa duk da yayi kirani ya ce inda za a maido mun da baya ta koma gaba, kwanakin da suka shuɗe a ce yanzu za a maimaita mun su, da ban koro dabba ta ba daga Madina, da nima na taho ba tare da dabba ta ba, idan nazo nayi dawafi nayi sa'ayi sai in yi aski na sauke umara in sa kayana na gida, sai ranar 8 ga wata sannan in kudiri niyyar aikin haji. Yayi me kenan?
Tamattu.
Sai wannan ya nuna fifikon tamattu kenan. Ina fata an fahimta. Dan haka dai ba tare da tsawaita zance ba, ba tare da kawo maganganun maluma da suke waɗansu fifita ifradi, waɗansu fifita tamattu'i, waɗansu fifita kirani, ba tare da tattauna waɗannan dalilan ba, a taƙaicen taƙaicewa aikin haji mafi falala mafi romo shine tamattu'i. Wato ka ɗauki umara bayan ka sauke, sannan daga baya ka zo ka ɗauki niyyarka da aikin haji, saboda abinda muka gabatar na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ifradi kan daman ba a maganarsa, duk da cewa a malikiyance su sun fi rinjayar da ifradi, suna ganin shi fi falala, amma zance mafi inganci tamattu'i ne ya fi falala, saboda abinda manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sannan lokacin da manzon Allah zai aikin hajjinsa na bankwana, kuma dama shi ne na farkon kuma shi ne na bankwanan, lokacin da ya zo zai wannan aikin hajjin nasa sallallahu alaihi wa sallam, da ya zo Zulhulaifa shi da sahabbai, ya ce wanda ya ga dama ya ɗauki umara kaɗai, idan ya je ya sauke sannan ya yi aikin haji. Kaga tamattu'i kenan. Wanda ya ga dama ya ɗauki aikin haji kaɗai ifradi, wanda ya ga dama ya gwama aikin haji da umara a haɗa cikin niyyarsa. Sahabbai suka taho aka haka, har sai da suka zo wato ainihin suka yi dawafi suka yi sa'ayi, sai manzon Allah ya ce musu, to dukkan wanda ya taho da ifradi ba tare da ya koro dabba ba, dama ifradi ya ɗauko, to da ya yi umara ya yi aski ko saisaye ya mayar da ita umara kaɗai, in ya so ranar 8 ga wata ya sake ɗaukan aikin haji, sai ya tursasa su duk wanda ya taho da ifradi, sai da manzon Allah ya rusa masa shi, in banda wanda ya koro dabba daga Madina, wanda ya taho da kirani an bar masa, wanda kuma dama ta mutu ya zo yin shi dama ai ba ruwan salama umara ya ɗauko kawai. Ina fata kun fahimta. Suka ɗan yi jinkiri, manzon Allah ya sake jaddada musu, suka ɗan yi jinkiri ya sake jaddada musu, sai da ya tilasta su kowa sai da ya fasakh na wannan aikin hajjin nashi, ma'ana ya mayar da shi umara. Ina fata an fahimta. Sannan ya ɗauki niyyar ranar aikin, shi ya sa ma da yawa daga cikin waɗansu malamai suke ganin cewa su ifradin ma yanzu idan mutum ya yi baya da hujja domin mansukh ne, irin su Sheikh Nasiruddin Albani, suna ganin duk wanda ya yi ifradi yanzu mansukhi ne, an shafe shi. Suka ce tunda manzo Allah tun lokacin sa ya ce sai san ajiye, suka ɗanyi shuru ya ce sai kun ajiye, sai da aka zo karo na uku ya ce kai kowa fa ya ajiye, sai ga dai ran manzo Allah ba shi sannan kowa ajiye, sai to an shafe shi. Wannan ba dai maganar tattaunawar mu ce ba, yanzu mu dai mu ɗauka tamattu'i ya fi falala, ko ba haka ba? To tunda tamattu'i ya fi falala, yanzu kenan bayanin da zan yi mana na siffar aikin haji domin ya zanto jagora ga alhazanmu, bayani ne na tamattu'i tunda shi ne mafi falala. Ina fata an fahimta. Ka fara ɗaukan umara, sannan idan ka kammala umara sai ka ɗauki niyya ta aikin haji har ka kammala. To shi ne za mu yi bayanin yaya waɗannan al'amura suke. Farko, yaya umara take a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In mun gama umara mun je mun yi saisaye ko aski, sannan sai mu zo kuma mu kaddara kanmu ranar 8 ga wata. To ga manan mun tafi mene har mu je ko mu yi aikin haji ko mu dawo. To daga baya kuma in akwai waɗansu matsaloli da za su shigo sai su shigo. Dan haka yanzu bayani ne na umara. Tunda tamattu'i za mu yi. Mai umara farko abinda ake fara bukata yi, bayan ya tabbatar ya je miƙati, zai yi wanka. Wannan wanka da mutum zai yi wanka ne na ɗaukan ihrami. Ko da mace tana kwanakin al'ada, ko da mace tana da jinin biki, za ta yi wannan wankan domin wanka ne na ihrami. Bayan mutum ya yi wanka, waɗansu malamai sun yi bayanin za ka yi wankan a siffar wankan janaba, kawai niyya ce ta bambanta su. Bayan ka yi wanka, babu laifi ka shafa turare a jikinka, babu laifi ka shafa turare a jikin ihramin da zaka sa. Bayan ka sa turare a jikinka ko ihramin da zaka sa, sai ka cire kayanka na gida. Idan ka cire kayanka na gida, sai ka daura tufafin da ake kira ihrami, wato su ne kwarjan da zaka daura a kugunka wanda ake kira izar, da mayafin da zaka sagala akan kafadunka da ake kira rida. Duk wannan muna magana akan cewa ga abin da ya shafi namiji. Bayan ka riga ka daura waɗannan tufafi a jikinka, to nan take sai ka kulla niyyarka ta umara. Niyyar zuci kadai a lokacin ba za ta wadatar ba har sai ka furta talbiya. Misali, zuciyarka na kulla nayi niyyan umara, yanzu zan shiga cikin ta, bakinka na furta labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka. Waɗansu malaman suka ce a wannan lokacin tunda dai kulla niyya ce, zuciya na kulla niyya, bakinka kuma na cewa labbaik Allahumma umratan. In kace labbaik Allahumma umratan yayi, in kace labbaik Allahumma labbaik, zuciyarka na kulla niyyar ga ka shiga cikin umara, shikenan yayi. Ina fata an fahimta. Wani zai iya tambaya ta ina batun sallar raka'a biyu? Batun sallar raka'a biyu mutum zai yi hakan ne inda a ce zai ɗauko ihrami daga wurin ɗaukan ihramin mutanen Madina. Wannan zai ja mu zuwa ga cewa to ina ne wurin ɗaukan ihramin mutanen Madina, ko mu ina ne wurin ɗaukan ihramin mu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanya abin da ake kira miqati, wurin ɗaukan ihrami. Miqati wanda ake kira al-miqat al-mawaqitul makaniyya, wurin da aka haddade, aka iyakance cewa daga nan ne za ka cire kayan gida ka sanya ihraminka. Akwai juhufa ga mutanen Sham da mutanen Misra da komo irin mu nan 'yan Afirka ta yamma. Wuri na biyu yalamlam, wanda ya shafi mutanen Yaman. Wuri na uku zulhulaifa, wanda ya shafi mutanen Madina. Wuri na hudu zatu irk, wanda ya shafi mutanen Iraq. Wuri na biyar karnul manazil, wanda ya shafi mutanen Najd. Ina fata an fahimta. Wurare nawa kenan? Biyar, da juhufa da yalamlam da zulhulaifa da kome zatu irkin da kuma karnul manazil. Shine wani malami ke cewa irkul iraqi yalamlamun yamanun wa zulhulaifata yahrubul madani wa shamu juhufatu immarta biha wa ahlu najdin qarnu fastabini. Irkul iraqi, kaga zatu irq na mutanen iraqi kenan. Yalamlamun yamanun, yalamlam kuma na mutanen yaman. Wa zulhulaifata yahrubul madani, mutanen madina kuma daga zulhulaifa. Wa shamu juhufata immarta biha, wa shamu juhufatu immarta biha, mutanen sham kuma daga juhufa. Wa ahlu najdin qarnu fastabini, mutanen Najd kuma daga karnul manazil. An gane ko? Mutanen Najd, wato kaman wajen Riyad da sauran makamantansu. To ina ne namu a cikin waɗannan wurare? Wato mutanen Madina ce kadai inda zaka ɗauko miƙati daga wurin mutanen Madina, to shine zaka yi wannan sallar nafila raka'a biyu. Wannan sallar nafila ta raka'a biyu ba dan ihrami ne ake yin ta ba, sai dan kasancewar Zulhulaifa tana cikin wurin da ake kira Wadil Aqiq. Wadil Aqiq, manzon Allah kuma ya faɗa cewa wannan wadi, wadi ne mai albarka. Ya kuma nuna dukkan wanda tafiya ta kama shi ya bi ta Wadil Aqiq zai ɗan ya da zango, to lalle ya sallar nafila raka'a biyu a wajen. Ashe kenan ana yin wannan ne ga mutanen Madina kadai. To waɗanda ba su fahimta ba, da suka ga manzon Allah ya je wurin ya nafila raka'a biyu, sai suka ɗauka wannan nafila biyu na menene? Na ihrami. To su ko ba na ihrami bane ba, na kasancewar Wadil Aqiq ne kawai. dan da na ihrami ne da wanda suke ma na jufufa sai mu ce su yi na yalamlam mas mu ce su yi na karnul manazil na zatu ir duk mu ce su yi to amma ba na ihrami bane ba na kawai an bi ta wurin da ake kira wadil aqiq ne ina fata ku fahimta to mu kuma miqatun mu ana kiran sa jufufa mu nan mutanen Najeriya miqatun mu jufufa to a yanzu jufufa din nan ta riga ta zama cikin ruwa amma garin da yake opposite da ita a gabar teku ko a wajen teku shine garin da ake kira Rabik wurin da ake kira Rabik Hausawan suna cewa Rabinga Rabik nan ne ya kamata mu je mu dauki ihrami to kuma mu gashi a jirgi muke wucewa ba jirgi baya aje mu sai ya je Jidda to dan haka me hukuncin daukan ihrami daga Jidda tsakani da Allah dukkan wanda ya dauki ihrami daga Jidda ya wuce miƙati duk dan Najeriya da yaje Umara ya dauki ihrami daga Jidda ko yaje aikin haji ya dauki ihrami daga Jidda ya tabbatar ya ketare miƙati ko shakka babu idan an bi malikiyya tsantsa sai yayi yanka domin ka'idar malikiyya duk wanda ya tsallake wannan wuri ya tsallake miƙati sannan yayi ihrami to zai yanka sai fidya ta kama shi kenan ina fatan kun fahimta da kyau da haka masu zuwa umaran mu ko alhazan mu waɗanda suke zuwa su sauka a Jidda su tafi Madina in sun gama ziyara sannan lokacin za su fito daga Madina su dauki ihrami daga wurin da mutanen Madina suke dauka kaga su ba su da matsala domin dama ka'ida duk garin da ka je daga can zaka wuce haji to sai ka dauko daga inda mutanen wannan garin suke dauka tunda ka kai ta can gurin daga nan gurin in ka tafi London sai ka dauko daga inda mutanen London ke dauka in ka tafi America sai ka tafi daga inda mutanen America suke dauka in ka tafi Taki in ka tafi ina ne duk garin da ka je zaka dauko daga inda mutanen garin suke dauka ba za ka ce sai ka dawo ta garin ka ba to kaga waɗanda suke zuwa Madina sannan su dauko ihrami ba su da matsala amma matsalar shine waɗanda za su tafi daga nan lokacin an riga an rufe tafiya Madina ta yadda da jirgi ya aje su a filin jirgin sama na Jidda za a dauke su ne kai tsaye a tafi da su Makka to idan suka dauki ihrami daga Jidda daga filin jirgin sama su tabbatar sun saba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun tabbatar tauna wannan matsalar a wata shekara ko shekaru hudu ko biyar da suka wuce baya a nan ofishin hukumar alhazai ta jihar Kano wani aikin haji da zamu tafi ana tattauna wannan muka ce to mu dai muna ganin daga cikin matsalolin da ake kuskure a Najeriya akwai wannan a ciki wa kuma dan su malamai sun bada fatawa sun cewa an yi ijma'i a nan Kano Jidda miƙati ce to shi kuma ko an yi ijma'i a Najeriya Jidda miƙati ce ko ijma'i ko na mutanen Madina ma ai ba karbe shi ba balle tana wani mutanen Kano kuma ko na mutanen Najeriya ko mutanen Makka suka yi ijma'i ba sunansa ijma'i ba daidai da amalin ahlul madina da imam malik ke kafa hujja da shi sunansa amalin madina amma ba sunansa ijma'i ba ko ba dukkan malamai suka sallama masa ba kuma ahlul madina amalin ahlul madina ba dukkan su ne ke zama hujja ba akwai wanda zai zama hujja akwai wanda ba zama hujja yanzu ba majalin magana bane akan sa ni da malam abdulrahman muka tsatsayin daka muka ce lalle wannan ba su da hujja aka tattauna mai tsau da karshe an yadda kan babu hujja din yanzu me rage muka ce to mu abinda muke gani shine aiki ne na hukumar alhazai za ta warware wannan matsala ta ɗaya daga cikin hanyoyi guda biyu imma dai su tattauna da hukumar alhazai ta ƙasar Saudiya yayin da duk aka kai alhazanmu daidai lokacin da an rufe tafiya Madina kawai daga Jidda za su wuce Makka to idan aka ɗauke su a dogayen bus ɗin nan kafin a tafi da su Makka sai a kai su Rabik ina fatan kun fahimta su je su yi wanka a can su ɗauko ihrami a zo a wuce yan hukuma da hukuma aka tattauna da wannan ba za su saba ba an riga an huta alhazanmu su yi aikin hajjin su wanda suke jin lalle sun kwatanta abinda Allah yake so sun kwatanta yadda manzo Allah ya shirye da su wannan abu ne mai sauki da hukumomin Saudiya a tattauna wannan tunda fatawar su ta kasa su cewa Jidda ba miƙati bace ba har Sheikh Abdulaziz bin Baz ya mutu ya bar duniya yana daukan Jidda ba miƙati bace ba haka dukkan malaman Saudiya shahararrun nan kowa dauka Jidda ba miƙati bace ba kwamitin fiqh na karkashin Rabita kungiyar hadin kan kasashen musulmai ta duniya sun yadda cewa Jidda ba miƙati bace ba hay'atu kibarul ulama na mamlaka ta Arabiyyatu Saudiya sun yadda Jidda ba miƙati bace ba ina fatan kun fahimta da kyau. Saboda haka jiddi ba miƙaci bace ba, kaga idan kai wannan za a warware. Imma kuma in ba za su iya zuwa su tattauna da hukumomin Saudiya ba kan wannan, to ai suna magana da waya don lokacin da jirgi zai tashi ga nan can gurin sun san yaushe ake rufe tafiya Madina, ta yadda ƴan alhazai sun tashi daga nan ba za su samu zuwa Madina ba. To tun daga nan sai a sanar da alhazanmu, a tanadi ban ɗakuna a filin saukar alhazai da abin nan da sauransu, a sanar da su, to kowa ya yi wanka daga nan, ya sanya turarensa daga nan, ya cire kayan gidansa daga nan, ya ɗaura ihraminsa daga nan. Idan an je daidai lokacin da aka kusan zuwa Juhufa ɗin nan ana sararin samaniya, sai a sanar a jirgi, a sanar da Turanci da Hausa da Filatanci da Yarbanci da Inyabaranci. Duk jirgin da ya tashi daga Kano kan ai dama zai yi Turanci ko Filatanci ko Hausa, dole dai za a ji shi. Wanda ya tashi daga Kaduna ya haɗa da yarukan da ke can, wanda ya tashi daga Maiduguri kuma a yi Barbarci da sauran abubuwa, wanda ya tashi daga Lagos kuma a yi Yarbanci, wanda ya tashi daga Port Harcourt ma a yi abin nan, wanda ya tashi daga Abuja Center of Unity ya haɗa duka, ko ba haka bane ba. Duk dai inda aka faɗa dai jirgin da duk ya tashi daga ko ina a faɗi, mafi rinjayen yaren da ake jin mutanen wurin za su ji. To jama'a, nan da minti biyar muna kan miƙati, da haka kowa ya ƙulla aniya, ana zuwa labbaik Allahumma labbaik, wanda ma zai rike speaker ɗin a cikin jirgi kawai ana zuwa wacan ya ce labbaik Allahumma labbaik, ma'ana ishara ga mutane cewa lokacin ƙulla niyya ya yi. Shikenan sai su sauka da ihraminsu, an riga an warware wannan matsalar. In aka yi waccan ta farko ta yi, in an yi wannan ta biyu ta yi, amma matukar aka ƙi yin ɗaya daga cikin wannan, aka je kawai ana kyale mutane suna ɗaukan miƙati daga Jidda, wallahi tallahi an saɓawa manzon Allah, ko shakka babu. Kuma duk haka ake a Najeriya. Lokacin haka muka tattauna, aka ce to ai za a tattara, za a je a ga me za a yi. Har yau shiru kuke ji kamar aiki bawa garinsu. To saboda haka kowane mutum da ya tashi zai yi aikin haji, kai ka tabbatar cewa yaya za ka yi. In an tabbata da kai a jirgin farko za ku wuce Madina baka da matsala, amma in ka tabbatar da ƙarshe za a tashi da kai, to mafi kyau ka yi wankanka, ka sanya tufafinka daga filin jirgin sama, babu abin da ya shafe ka tun daga nan kafin a tashi daga Kano. Ka ƙulla niyyarka, duk inda aka yi awa uku da rabi ana tafiya, ka ƙulla niyya, to ka tabbatar ka ƙulla wajen miƙati, tunda awa huɗu ne daga nan zuwa Jidda. Kai ko awa uku aka yi da kwata, ka ƙulla niyya, insha Allah ka yi daidai. Ka dai ƙulla niyya kafin ka je miƙati, ka fara talbiya, ka kyale sauran mutane, ba kabarin ku ɗaya ba, tunda su sun ce za su saba manzon Allah, kai kuma sai ka bi shi. Shi ne magana kawai. Muna fahimta da kyau? Yanzu ka riga ka yi niyya, ka sanya tufafinka, ka ƙulla niyya labbaik Allahumma labbaik, za ka yi ta yin talbiya. Aikin da ke kanka yanzu shi ne talbiya. Kar a manta cewa ita mace ba a ayyana mata wani kaya da za ta saba, don haka za ta sanya kowane irin kaya da ya halatta ta sa ta fita unguwa da su, kaya na mutunci, kaya na sutura, amma ba za ta sa safar hannu ba, ba kuma za ta rufe fuskanta ba da irin murfin fuska ɗin nan da mata ke rufe fuskarsu, za ta bar fuskarta a buɗe, kuma hannayenta ba tare da ta sa safar hannu ba, ta sanya kaya kowane iri ne, ba lalle bane sai mace ta sa fari. Galibi kakan ga a nan gurin an tarsasa mata waɗansu su ɗinka fararen kaya da dogon wando da farar riga zulumbu, ba wanda ya ce sai kin yi wannan. In kin yi fari ya yi, in kin yi baƙi ya yi, in kin yi kore ya yi, in kin yi menene ma ya yi. Ina fata an fahimta. Ba a ƙayyade musu wani kaya mai kala sananne ba. Ko mu maza da muke sa wannan izar da rida ɗin, wato siffar kayan ne kawai aka ƙayyade mana, lalle kar ya zanto ɗinkakke, ya zanto wato ainihin zani ne da za ka ɗaura a ƙugu da wanda za ka rataya, amma ba a ce dole ya zama fari ba, kasancewar safari mustahabi ne. In ka sa baki ba wanda zai ce aikin hajjin ka bai ba. Kun fahimta da kyau? To za ka yi ta yin talbiya a lokacin, daga lokacin da ka ƙulla niyya ɗin nan, to ba aikin da ke kanka sai talbiya. Manzon Allah na san ɗaga murya da talbiya, wato kar ka yi ta a sirrance, amma ko ba ta a kai ka yi laki da yawa ba kuma yadda za ka gaji, a sai ka yi tsaka-tsakiya. Manzon Allah ya faɗa na cewa kamar gani ina ganin Annabi Musa alaihi salam ya gangaro ta wajen saniya, walahu ju'arun bit talbiya, yana mai ɗaga murya da talbiya. Da haka manzon Allah kuma ya faɗa cikin wani hadisin, ya ce afdalul hajji al-ajju wath-thaj, mafificin aikin haji wato shine al-ajj, wato aikin hajin da aka kwarara talbiya a cikinsa, aka rinka ɗaga murya da ita. sannan kuma ya zanto an zubar da jini a ciki, ma'ana an yanka a ciki, wannan duk dalilai ne cewa tamattu'i yafi, dan ifradi ba a yanka dabba a ciki. Ina ba ta kun fahimta. Mutum zai yi talbiya, yaya siffar talbiya take? Siffar talbiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. An gane ku? Labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Haka manzon Allah yayi. Ya zo cikin wani hadisin yace labbaik allahumma ilahal haq, labbaik ilahal haq, ba tare da kalmar allahumma ba, labbaik ilahal haq, labbaik ilahal haq. Ya tabbata kuma ya ji waɗansu daga cikin sahabbai suna cewa labbaik zal ma'arij, labbaik zal fawadil, bai hana su ba, ya zama sunna ta kariri yakin, labbaik zal ma'arij, labbaik zal fawadil. Kaga za din nan ana kaddara ya unnida'i, ya zal ma'arij, ya zal fawadil, da haka munada ne mansub sai zanto da nasaba a kansa, mata munada ne mudaf kai sai zanto mansub. An gane ko? Ko ka ce labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Ko ka ce labbaik ilahal haq, ko ka ce labbaik zal ma'arij, labbaik zal fawadil. An ji Abdullahi dan Umar yana cewa labbaik wasa'adaik wal khairu biyadaik war raghba'u ilayka wal amal. Manzo Allah ya ji shi ko bai hana shi ba. لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبة إليك والعمل. أن جانك دو أبين كفر أشكي مؤمن وجن تلبية ياي. إن كعدما كيوانشين إن كعجزة شيء كتشنج سلو إن كعجزة هونا كتشنج سلو دان كرنك سامن نشاط إذا كرسشي وجن إبادة. مجزات يي نمجزة يي مجزات تجا مريا نمجزة تجا مريا. عائشة تارين تجا مريا. Har wani je ce kai wannan muryar wa nake ji ana talbiya, sai ne wani ya kace ai Aisha ce matar Annabi, inda mata ba sa daga murya da ba za a ji ta ba. Ina fata an fahimta. Kar wani ya ce wa muryar mace mai ce ba yadda hujja ko ta si sun fago. Mutum zai ta yin talbiya har sai lokacin da waɗansu malamai suka ce sai ya shiga Ka'aba, waɗansu mutane suka ce sai ya hango masallaci, amma dai yadda ya tabbata cikin hadisi mutum zai yanke talbiya da zaran ya fara hango gidajen Makka, ɗakunan Makka, rufin kwanan mutanen Makka, ya fara hango su sai ya dakatar da talbiya. Sai ya shulu kuma har ya shiga Makka, har ya je masallacin Ka'aba, kafin ya shiga sai ya tabbatar ya yi alwala. Idan ya yi alwala mustahabi ne ya shiga daga kofar da ake kira babu bani shaiba, domin ita ce take dab da saitin Hajarul Aswad. Babu bani shaiba kusa da gidan Fahad kenan, daga nan zaka keto, amma ba dole bane, in kaga dama ka shiga ta kowace kofa ma. Ina fatan kun fahimta. Duk kofar da kaga dama ka shiga yayi, lokacin da zaka shiga sai ka shiga da kafar dama tunda masallaci ne, ka kuma yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka karanta addu'ar da ake karantawa ta shiga masallaci. Wannan duk mustahabbai ne, ba dole bane ba. An gane ku? Ka shiga da kafar dama kana mai Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim, kana mai Allahumma aftahli, Allahumma aftahli abwab rahmatik. Wata addu'ar ta fi wannan tso, wata ta kaita a nan, wata da wani lafazin daban ba nan ba, duk wanda kai ta yi. Lokacin da ka shiga aikin da ke kanka shine kai tahiyatul masjid, sallan nafila raka'a biyu domin gaisuwa ga me masallaci, saboda hadisin da ke cikin Bukhari wanda ya nuna duk wanda ya shiga masallaci kafin ya zauna ya sallan nafila raka'a biyu. Hadisin Abu Qatada al-Ansari. Ba bambanci tsakanin masallacin Ka'aba da masallacin manzon Allah da ke Madina da masallacin Quds da sauran masallatai na duniya. Akwai waɗanda suke cewa wai Ka'aba idan an shiga dawafi shine gaisuwarta, masallacin Ka'aba idan an shiga dawafi shine gaisuwar, amma wannan ba hadisi ne daga manzon Allah ba, don haka zaka yi tahiyatul masjid kamar kowane masallaci. kai iyakacin kokarin ka kai sallah inda wani ba zai ketura maka ba, kai sutura. Kai ma kuma kai iyakacin kokarin ka zarga zarka ta cikin masallacin karka ketura sallar wani. Da zaran ka gama wannan sallar nafila raka'a biyu sai ka tafi, zaka je ka fara tawafi. Tawafi zaka fara shine daga saitin Hajarul Aswad. Hajarul Aswad kuma idan ka dura ita ce inda yake kusurwar da Hajarul Aswad yake, kusurwa ta gabas maso kudu. Yanzu a dan masallacin wace kusurwa ce ta gabas maso kudu? Madalla. To in ka je ka tabbatar ka gane gabas, to kusurwar kudu maso gabas din nan anan Hajarul Aswad yake. A jikin kusurwar haka ya daga a kusan tsakiyar katangar daga sama, ba dai dagawa da yawa ba, ba kuma ƙasa yake ba. Shi wannan Hajarul Aswad wato wani bakin dutse ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisi cewa daga aljanna yake, kuma ya bayyana cikin hadisi cewa asalin sa fari ne kal kamar kankara, amma zunubai ɗan adam ne suka sa ya zama baki. Duk wannan hadisai sun tabbata, Sheikh Nasir al-Albani ya inganta su. Idan ka je wajen Hajarul Aswad me yayi aikin da zaka yi? Zaka yi ɗaya daga cikin al'amura guda uku ne. In babu cinkoso da yawa, abinda ake so ka nufaci wajen gadan-gadan, idan ka je sai ka shafa shi da hannu kana mai yin kabbara. Akwai asar daga Abdullahi ɗan Abbas, zaka yi bismillah sannan kabbara. Kabbara ta tabbata daga manzon Allah, amma bismillah daga Abdullahi ɗan Abbas zaka ce bismillahi wallahu akbar, kana mai shafa Hajarul Aswad ɗin da hannunka, sannan sai ka sumbace shi da bakinka. Ka gama. Idan cinkoso ya yi yawa ta yadda ba za ka iya samun ka sumbace shi da bakinka ba, to sai ka yi kokari yadda ka taɓo shi da hannu sai ka sumbaci hannunka. Idan cinkoso ya yi yawa ka kasa kaiwa inda yake, ba a ce ka yi turmutsutsu da yawa ba, za ka ga jahilai musamman daga cikin Larabawa har layi yake, wannan ya hau wannan, wannan ya hau wannan. Kuma za ka ga mutanenmu daga cikinmu musamman irin kartun nan masu ƙarfi, ka ga mutum kamar ɗan autan Samudawa yana danne mutane da ƙarfin tsiya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Umar ɗan Khattab ya tafi zai je dan, ya ce haba Umar kana da ƙarfi da yawa, in ka samu dama je, kai ma ka samu dama nuna daga nesa, kar ka je ka tattake mutane. Ba a yadda ka yi turmutsutsu ba. Wata mace ta zo ta ce da Aisha, zo mu shiga ko ta halin kaka mu je mu sumbaci Hajarul Aswad. Ta ce ni ba zan je ba, manzon Allah ya hana a yi turmutsutsu. Ta ce ki zo mu tafi, ta ce ni ba zan je ba, manzon Allah ya hana. Da haka ba a son mutum ya je ya turmutsutsu. Idan ka yi turmutsutsu sai ka zo ka rushe waɗansu ababai ko ka jawo wa kanka na kasul lada ba tare da kafar gaba. An gane ko? Ɗaya daga cikin matakai guda nawa? Uku. Ko dai in ka samu dama ka shafa da hannu ka sumbace shi, ko wajen shafa da hannu zaka ce bismillahi wallahu akbar, sannan kuma ka sumbace shi da baka, ko kuma ka samu dama ba ka yi me, ka shafa ka sumbace hannunka, ko kuma ka samu dama ba ka nuna shi haka, kana mai nuna shi kana bismillahi wallahu akbar, kawai ka sauke hannunka, to sai ka fara tawafi ba sumbatar hannu lokacin da ka nuna. Sai in ka taba ne zaka sumbace, to sai ka fara tawafi. Idan ka je ka dawo ɗaya kenan, lokacin da zaka fara tawafi ɗakin Ka'aba na hagun ɗinka, ko ba haka ba? Dan daga nan dama zaka tafi kana zagayowa. Idan ka je ka zagayo ka dawo ɗaya kenan, ka sake zagayowa ka dawo biyu kenan, ka sake zagayowa ka dawo uku kenan, da haka har kai guda nawa? Bakwai. Bakwai ɗin nan da zaka yi wannan tawafin naka na cikin umara ɗin nan shine yake ansa sunan tawafin qudum. A wannan lokaci tawafin da zaka yi ana buƙatan ka yi abinda ake kira al-ittiba'u. Al-ittiba'u, al-ittiba'u kuma shine wato zaka fito da kafadar ka dama, wato zaka rufe kafadar hagu da wannan mayafin naka, sai ka zuro shi biyo ta karkashin hamatar ka ta dama, sai ka sake lulluba shi haka, sai ka kasance nan kafadar ka a waje. Ina fata an fahimta. Har ka kammala wannan zagayen guda bakwai a haka. Ukun farko ana son ka yi da sassarafa, abinda ake nufi ba gudu ba, ba kuma sauri ba, ba gudu ba kuma santa ba, to kana sassarafa kenan. Haka za ka yi ɗaya biyu har uku, uku dai na farko. Idan ka yi ukun farko a haka, sauran guda huɗun sai ka tafi a hankali ba tare da kayi abin nan. An gane ko? a cikin wannan dawafi da zaka yi babu wani abin da aka shar'anta ma cewa za ka karanta. An gane ko? An bar maka kofa a buɗe. In kaga dama kai karatun Qur'ani, in kaga dama kai tasbihi ko zikiri, ko dai kai karatun Qur'ani ko dukkan wani zikiri da ya tabbata cikin hadisi ingantacce annabi nayi ko da ba anan ba, kamar su subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kamar su subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ko kai ta karatun Qur'ani ko kuma kai shiru. Manzo Allah yake cewa dawafi hukuncin sa kamar sallah, sai dai shi an halatta yin zance a cikin sa sallah ko ba a halatta ba, sai ce to dukkan wanda zai zance fala yantiq illa bi khairin, kar ya furta kalma sai in ta alheri ce. To tunda manzo Allah ce kar ya furta kalma sai ta me, to shi yasa aka ce kenan ya halatta ko mutum yayi karatu tunda alheri ne, ko wani zikiri da ya gangaro daga bakin manzo Allah shi ma ya zo me alkhairi. Amma ya faɗo ta kalma wadda ba ladabi ga Allah, ba ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato ta saba wa ka'idan shari'a, domin duk lokacin da mutum ya faɗa abin da ya saba wa ka'idan shari'a, kaga ya saba, ya muna da ladabi ga Allah, ya muna da ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To za ku ga ana sayar da waɗansu ƴan littattafai waɗanda suka kunshi addu'o'i, a ce zagaye na farko ga addu'arta, zagaye na biyu ga addu'arta, har zagaye na bakwai. Du'a shawt al-awwal, du'a shawt al-thani, shawt al-thalith, hatta shawt al-sabi', cewa kowane ga addu'ar da ake yi, waɗanda dukkanin su bid'o'i ne, ma anzalallahu biha min sultan. Za ku ga wani lokacin waɗansu jahilan larabawa sun zo su samu mutane waɗanda ba su iya dawafi ba, a ce zo a yi maka dawafi, su jawo mutane suna tafiya ana Allahumma Allahumma kaza 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 kaza, yana yi kuna yi kamar dan koro da yaransa, ku ba ku san me kuke faɗa ba, shi ma bai san me yake ba, irin jahilai ne fitik, ba su san ma me aikin haji ba. To saboda haka, amma sai su samu mutanen mu, sai a samu irin duhu na dukan duhu da mutane a tafi, sai illa masha Allah, tunda ya ga kai baki ne, kai kuma kana ganin shi fari ne ya makurjini, ba abin da ya sani. Kuma kar da waɗannan ƴan littattafan ka ce wai ai Makka ne gindin Ka'aba ne, a Makka ba bid'a, akwai ƴan bid'a suna na babboye cikin mutane, za a yi ta buga littattafai. Dama me yake haifar da bid'a? In dai akwai jahilci a duniya, to za a yi bid'a, ya akwai son zuciya kuma za a yi bid'a. Ai magana ta riga ta ƙare, anan bid'a take ko jahilci ko me? Za ka ga mutum baya da son zuciya amma jahili ne, don haka duk abin da aka lalubo aka bashi aka ce addini ne sai je ta yi, kaga babu yadda za ka yi abin nan kenan. A cikin dawafi za ka ga Laraba suna shashafa wurare, ba ruwanka da wani shafa wurare, inda aka yi daka shafa a cikin Ka'aba wurare ne guda uku. Wuri na farko bayanin sa ya gabata shine me? Hajar al-Aswad. To sai wuri na biyu, wurin da ake kira Ar-Ruknul Yamani. Ar-Ruknul Yamani. Ar-Ruknul Yamani ita ce kusurwa ta yamma maso kudu. A nan masallacin Zainani kusurwa ta yamma maso kudu. Yawa ga ta can ko? Yamma maso kudu. An gane ko? To wannan kusurwa ta yamma maso kudu nan ne ake kira Rukunul Yamani. Idan ka je wurin kawai abinda ake so ka shafa shi da hannu haka kawai kauce, ba abinda ake karantawa. In baka samu shafawa da hannu ba, shi ba za ka yi nuni ba, ko ba a yadda ka sumbace shi da baki ba, dan manzo Allah bai sumbace shi ba. Wuri na uku sai wurin da ake kira Al-Multazam. Al-Multazam bizai. Al-Multazam ga Hajar al-Aswad, saitin gabas kuma ga kofar ɗakin Ka'aba. Wannan filin da ke tsakanin kofar shiga cikin Ka'aba ɗin kanta da daidai Hajar al-Aswad, wannan ɗan filin shine Al-Multazam. In ka samu sarari bayan ka kammala dawafi, sai ka je ka ɗauki hannayenka da zira'inka ka sa haka a jikin Ka'aba ɗin, goshinka da ƙirjinka duk kamar nasu da jikin ɗakin Ka'aba. In ka gama ka dawo ka yi tafiyarka. Wanda haƙƙi ake, ba wai shashafa ake a jiki a shashafa a jiki haka ba. In dai ka samu dama ka je ka makalla jikinka haka, zira'inka duk gaba ɗaya ka shimfiɗa su jikin ɗakin Ka'aba, goshinka, hancinka, ƙirjinka duk ka ɗanfara su da ɗakin Ka'aba, ka manna su da ɗakin Ka'aba, sannan sai ka yi tafiyarka. Shi ne wurin da ake kira Al-Multazam. To banda waɗannan wurare guda uku, ba inda ake shafa jikin ɗakin Ka'aba, duk inda ka shafa ka saɓa manzon Allah. ko shari'a bata saka ba. Amma za a ga waɗansu Laraba duk inda suka ga waɗannan abin nan su shafa, duk inda wata ita gulle-gulle take jikin Ka'aba su shafa, duk inda wani ɗan rubutu-rubutu yake na Arabiya ba su san ko meye ba su shafa su abin nan. Suke nan irin Larabawan nan da mutanen Pakistan da 'yan Bangalore da India, dama in kana son bid'a a duniya ka samu Pakistan da India, ai ka gama da bid'a. Kowace irin bid'a a duniya za ka same ta a can wajen. Shi yasa Qur'ani Yunus suka fito daga can. Qadiyaniya ƴan Ahmadiyya suka fito daga can. Waye waye suka fito daga can? Shi'a suna can. Waye waye? Ka san dai. Bid'o'i malam. To mutanen musulmi sun ga farin fata ya abu sai su dauka addini ne. Ci ai godan su Laraba ma suna yi, kuma babu Laraba ne, wani dan Indiya ne. An fahimta? Daga wannan wuri da ake kira Rukunul Yamani zuwa Hajarul Aswad, wannan dan ratan wajen. Abinda ake so mutum ya karanta, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Wannan hadisin ya inganta. An gane ku? To idan mutum ya gama dawafin nan zagaye guda bakwai. Sukan dawafin sa shine sai ya zo wurin da ake kira Maqamu Ibrahim daga gabacin ɗakin Ka'aba. Ya fuskanci Maqamu Ibrahim din tare da Ka'aba a hadar juna. Dan ya daga bayansa kenan yake ya hada su ya fuskance su ya sallan nafila raka'a biyu daidai lokacin da ya taho wurin yana mai karanta wattakhizu min maqami ibrahima musalla in bai karanta ba saboda bai iya babu ko bai yan wurin yayi cinkoso da yawa duk inda ka samu fili kawai sai ka je ka samu sarari kai sallan nafilar raka'a biyu ita ce cikon dawafinka kun gane wannan da kyau domin in baka yi ta ba kamar baka kammala dawafi ba kenan idan kana cikin dawafi din nan alwalanka ta ya walwale dole sai ka je ka sake alwala in ka zo sai ka faro shi daga farko from the beginning sabon gini za ka yi idan kuma wato ana cikin dawafin nan ba a kammala ba sai aka tayar da sallar farilla to kana rike da cewa yanzu mantin abin da za ka roka bayan ka riga ka gama wannan sai ka gangaro sai ka nufi dutsen Marwa idan ka je ka hau dutsen Marwa ka yi tafiya ɗaya kenan sai ka faɗa abin da ka faɗa a nan kana mai fuskantar Ka'aba kuma ka yi addu'a sai ka sake gangarowa sai ka dawo dutsen Safa yanzu ka yi biyu kenan sai ka sake komawa ka yi uku kenan sai ka sake dawowa ka yi huɗu kenan ka sake komawa biyar kenan ka sake dawowa shida kenan idan ka sake komawa ya zama nawa bakwai ma'ana za ka fara a kan dutsen Safa ka ƙare a kan dutsen Marwa domin zuwa ɗaya kenan dawowa biyu kenan sake komawa uku kenan dawowa huɗu kenan sake zuwa biyar kenan dawowa shida kenan in ka sake zuwa ya zama na bakwai ka kammala daga can ba sai ka sake dawowa nan ba akwai alhazan da suke shan wahala waɗansu saboda rashin sani sai su ɗauka yadda dawafi sai ka zagayo daga inda ka fara kai ɗaya to sai su ɗauka nan ma sai in ka je Marwa ka dawo nan ka yi ɗaya kenan ka sake komawa ka dawo biyu kenan da taba ganin waɗansu mata 'yan Najeriya sun yi sun gaji har suka zauna ya buku gama ba suka ce ai yanzu dai suka yi rabi saboda su sai sun je sun dawo suka yi ɗaya na ce ai kun wahala da yawa ai kun wahala da yawa to kaga rashin faɗakarwa ɗinnan yana cutarwa ƙwarai da gaske rashin wazantarwa kuma dai akwai kuskure ga mutumin da zai biya kuɗi lutun kuɗi naira 190,000 ko 200,000 kuma bai je tambaye bayani daga wajen malamai ba kawai zai yi da ka akwai shirme mai yawan gaske ka je ka kashe kuɗinka kuma ka je ka yi ba dai haji ba wai Malam Abubakar ya ce hajijiya ka je ka yi hajijiya ka dawo a ga abin shi sa'ayi ba dole sai da alwala ba ba kaman dawafi bane dole sai da alwala shi ba dole sai da alwala ba ko ba ka da alwala zaka iya yansa a wurin sa'ayi lokacin da kake tafiya kan Marwa da lokacin da kake dawowa zaka wuce wani wurin da ake kira al-alamani wato akwai waɗansu alamomi guda biyu da aka sa alama ta farko daga nan za ga an sanya fitilu a jere irin fluorescent nan candle din nan an do jera su sai idan an yi gaba ma an sake jera su to wurin da ke tsakanin fitilun farko da na biyu wuri ne da ake son in zaka wuce ka wuce da sassarafa ina fata an fahimta. To amma nan sassarafa ta shafi maza ne banda mata, ta shafi maza ne banda mata, an gane ko? Mata ba za su yi ba kenan, ba ce ba su yi. Lokacin da kaje za ka yi sassarafa, in ka dawo tun daga na farko har na ƙarshe duk za ka yi mai wannan sassarafar a daidai wannan wurin sananne wanda ba ya da girma da yawa, an gane ko? To idan ka je na bakwai din nan na ƙarshe wanda shi ne na ƙarshe, to lokacin ka kammala umara kaf ɗinta, abinda ya rage kai shi ne aski ko sai-sai. Tunda aikin hajji za ka yi nan gaba, yanzu ka iya yin sai-sai, dai idan ka zo aikin hajji ka aske gaba ɗaya. In kana da saurin yin soma kuma ka iya askewa, idan ka zo kuma ka sake yin aski aikin hajji. Wannan aski da za a yi ya shafi maza ne, su mata za su ɗan rage gashin kansu ne kaɗan. Idan mace tattara gashinta gaba ɗaya haka, abinda ta miƙar da shi sama haka daidai kan ɗan yatsun nan wanda ake kira al'amula, daidai tsawon gashin kan haka na ƙarshen sama shi za ta kama, sai ta yanke, shi kenan ta gama. An gane ku? Kai kuma idan ka yi sai-sai ko ka yi aski, shi kenan ka gama. Kawai sai ka je masauki ka cire waɗannan kayan naka na ihrami, ka sa kayan gida, ka ci gaba da harkokinka a cikin garin Makka cikin kayan gida. Yanzu ka riga ka kammala umara. Wannan umarar da muka yi, ko da umara kake zuwa ta yau da gobe wadda ta shafi aikin haji ba, daidai wannan ce siffarta. An gane ko? Ranar 8 ga wata sannan za ka tafi aikin haji. 8 ga wata, rannan ne za ka tafi aikin haji. Za ka ɗauki ihrami irin yadda muka faɗa a siffar farko. Ka yi wanka, ka sanya turare a jikinka, ka sanya a jikin ihraminka, dama suna wankakkunsu. In ka ɗaura su a jikinka, sannan sai ka ƙulla niyyar aikin haji. Labbaik Allahumma hajjan ko hijjatan, sai ka ci gaba da talbiyya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, labbaik ilahal haqq, labbaik zal ma'arij, labbaik zal fawadil, labbaik wa sa'daik, wal khairu bi yadaik, war ragba'u ilayka wal amal. Ko ka hada duka, ko ka zaba dai kai, ko kai wannan, in an jima kai wannan, daga masaukinka, daga ɗakinka za ka fara wannan, daga masaukinka za ka fara wannan, ka fito kuce. In ka fara daga ɗaki yayi, ka zo tsakar gida yayi, in baka fara ba sai da ka zo ka hawo mota kai, duk yayi. An gane ko? Wannan rana ta 8 ga wata za a tafi Mina. Abinda ake so azhar ta riske ka a can, ka yi azhar, dama kasar za ku yi, kai da limami ku yi la'asar, kasar za ku yi, magariba ba a takaice ta dama, ku yi isha'i kasar, asubahi yadda take. Gari ya waye, washe gari nawa ga wata kenan? 9 ga wata. To rannan ne ranan Arfa, za ka tashi daga Mina, ka kudin na kayanka a tafi Arfa, ana ta talbiya a hanya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. In ka ga dama bayan talbiya kuma sai kai hailala. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Labbaik Allahumma labbaik, kana sirkawa da juna. An gane ku? Za ku wuce iyakar Muzdalifa, kun wuce Mina, kun wuce Muzdalifa, kun za ku je wurin da ake kira Urana. To a nan gurin ne, inda da ne babu cinkoso, lokacin manzon Allah ya ɗan yada zango a wajen har sai da rana ta yi zawali. Da rana ta yi zawali, sannan ya ci gaba ya je wurin da ake kira Namira, daf da shiga filin Arafa. A nan gurin ya haɗa azhar da la'asar, sai da aka yi huduba, sannan aka sallaci azhar raka'a biyu, aka tashi aka yi iqama kuma aka sallaci la'asar raka'a biyu, sannan aka shiga Arafa. To amma yanzu cinkoso ba zai iya wa ka tsare mutane a wannan wurin ba, tsayawa a wurin mustahabi ne. In kai ka iya tsayawa kai ɗai shikenan, in baka iya tsayawa ba kai tafiyarka kawai, saboda cinkoson mutane ya yawa, mutum wajen miliyan 2 miliyan 3 ko sama da haka, ya za a yi ka iya, zai wahala ka iya sarrafa su, sai ka ce su tsaya a nan gaba ɗaya, sai a mutu da yawa. Da haka waɗansu za ka san mutum goma suna Arafa, to amma dai lokacin da ake kira na tsayawan Arafa baya farawa sai bayan rana ta yi zawali an yi azhar da al'asar. Ko kai kadai za ka yi sallah ana son ka yi jam'i a wannan rana, jam'in da ake kira jam'u taqdim, ka jawo la'asar ka sallaci ta lokacin azhar. Azhar raka'a biyu ka yi sallama sannan ka tashi ka yi la'asar raka'a biyu kowace da iqamata. To idan an gama wannan to shikenan sai a shiga Arafa. Arafa kuwa ba dutsen bane Arafa, da yawa mutane suke kiran wannan dutsen shine Arafa, a'a filin shine ake kira Arafa. Shi wannan dutsen da ke tsakiya ya shahara ne da suna Jabalur Rahma, haka sunansa yake, amma ba wai shi dutsen shine Arafa din ba, filin wurin shine Arafa. An gane ko? Shi yasa shari'a bata shar'anta ma baka hau dutsen, cewa ma sai ka hau dutsen bid'a ne, baya cikin addini. Da manzon Allah zai bai hau dutsen ba, ya tsaya a wani kwazazzabo dama da dutsen ya fuskanto Ka'aba, yana kan raƙuminsa ko dabbar da yake haye ce wa kaftu ha huna wa arafatu kulluha mawqif. Manzon Allah ce ni kan na tsaya a nan, duk inda kuka tsaya a filin Arafa din nan wurin tsayawa ne ya halatta. Kuma da aka ce tsayuwa kar ka dauka ana son ka tsaya a tsaye kam, a'a, in ka ga dama ka tsaya, in ka gaji ka zauna, in ka ga dama ka kishingida, in ka ga dama a tsugune, duk a halin da ka tsaya shikenan yayi. Ko da mara lafiya da baya da lafiya, idan aka tattara shi aka tafi da shi aka je aka kwantar da shi har lokacin tasowa aka taso sunan shi ya tsaya wa Arafa. Ina fata an fahimta. Koda da aka je tsananin ciwo ya masa yawa aka masa allurar barci ya sharara barci har aka taso ya yi Arafa, baka da daman ka ce bai Arafa ba. Abinda ake so mutum ya yawaita zikirin Allah. Manzon Allah ya ce khairud du'a du'a'u yawmi Arafa, mafificiyar addu'a addu'ar ranar Arafa. Abin da yake nufi anan du'a bi ma'anar ibada kenan. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Yace mafificin abin da na faɗa ni da annabawa da suke kafina shine kalmar la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Yace shine mafificin abin da ya faɗa a wannan ranar, mafificin abin da ya faɗa shi da annabawa da suke kafin sa. To da haka wannan shi ya kamata mutum ya tuna mai tawa, in yayi wannan yayi wannan ya gaji yayi karatun alqur'ani, in yayi wannan yayi wannan yayi wani zikirin, yayi wani zikirin, duk dai zikirin mafi kyau dai ka zabo wani zikiri da ka tabbatar ya inganta daga bakin manzon Allah, dan ka san in ya inganta daga bakin manzon Allah to ba kuskure ciki. Amma duk zikiri ko addu'ar da wani malami ne ya baka ya iya yin kuskure, ko wajen nahawu ko karancin ilimi na iya sa ya nuna ladabi ga Ubangiji wajen ya yabe shi ya faɗa abin da ba a yabon Allah da shi. Amma in ya fito daga bakin manzon Allah ka tabbatar babu wani khaufi, dan manzon Allah shine a'lamun nas billahi, shi yafi kowa sanin Allah, shi yafi kowa sanin yadda ake wa Allah ladabi, yadda ake girmama Allah, yadda za a yi wa Allah fadanci a roke shi bukatu sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da rana ta yi la'asar, waɗansu malamai suka ce to suka yi wata istighfari a wannan lokacin, musamman kuma sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Kayawaita istighfari daidai wannan lokacin ne Ubangiji ta'ala ke wa mala'ikunsa taqama da mutanen Arafa. Ina cewa ku duba bayina ga sanan atauni shu'fan gubra, sun zo mun shu'fan kansu duk a hargitse, ko samun su konin a taje gashi ba yi ba, ga kura a jikinsu gubra da datti kura a tattare da su, ba bambanci tsakanin mai sarauta da wanda ba mai sarauta ba, ba bambanci tsakanin mai kuɗi da talaka, kowa na cikin tufafi bai ɗaya. Wannan na tunawa mutane tsayuwa a gaban Allah yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kowa arinsa gafaran Ubangiji, yafewar Ubangiji, rahama tasa da jin kansa, sai ka roki duk bukatunka a wannan fili kafin a bar wajen. Idan ka tabbatar rana ta fadi, sai ka gangara sai a tafi Muzdalifa. Lokacin da za a tafi Muzdalifa, manzon Allah na cewa mutane, alaikum bisakina, a tafi a hankali a natsi, kar ai ganganci da mota, in ma a ƙasa ne kar ai cinkoso, kar ai kaza kaza, a tafi a hankali, kar ai tulun rediya har a zo Muzdalifa. Idan an zo Muzdalifa, a nan gurin ne ake so ka haɗa magariba da isha'i jam'u ta'khir, domin da zuka haɗa azhar da al'asr jam'u taqdim, al'asr ka ja ta lokacin azhar, to yanzu magariba ce zaka jinkirta zuwa lokacin me isha'i. Dan idan ka taho kan kafin ma ka zo Muzdalifa kan ai isha'i tayi, ballantana a aikin haji yanzu kan wani lokacin akwai wadanda ba sa samun dama saboda gosulo su zo Muzdalifa ma har sai tsakiyar dare. To in kaga lokacin dare zai raba tsakiya baka yi isha'i ba, ai sai kai maka hada su ko akan hanya ta kama ka, dan tunda baka samu daman zuwa babu yadda ka iya saboda gosulo ya turke ka. Akwai wata shekarar da waɗansu mafi zo Muzdalifa ba sai da gari ya waye saboda cunkoson motoci. To amma hukumomin ƙasar Saudiya, Allah saka musu da alheri, duk shekara in zaka je aikin haji ka tambayi wanda ya taba zuwa aikin haji tun daga 1981 zuwa bana shekarar da ta wuce ta 2000 din nan, ba shekarar da mutum zai je bai ga waɗansu canje-canje ba, ko ƙarin tituna, ko ƙarin yanayin gidaje, ko inda da ba hanya an yi hanya, ko inda da wani dutse yake kaga dutse an fashe shi, ko kuma idan an ga yawa mutane banga-banga a huda ta tsake shi a yi kwalta a wuce ya yi ta zaman sa yadda yake. Shi ne sai mutanen mu je su gano ce kaga su suna amfani da kuɗinsu, ko bai haɗa ku yi amfani da namu kuɗin sai ku sassace. Saboda haka a idan an zo Muzdalifa mutum ya haɗa magariba da isha'i, ba wata sallah ko ibada da aka shar'anta maka a wannan dara, so ake ka kwanta kai bacci. Kar ku manta, kwana a Muzdalifa wajibi ne, dole ne ga mai aikin haji. Waɗansu malaman ma suka sa shi rukuni cikin rukunan aikin haji, ƴan zahiriya suka ce rukuni ne, sai Ibn Hazm. An gane ko? Wajibi ne, daga cikin wajiban aikin haji mutum sai ya kwana a Muzdalifa. Amma an yi uzuri, an yi hanzari ga mata da tsofaffi. Mata da tsofaffi idan dare ya raba tsakiya, sai su tashi su tafi su je su kwana a Mina, dan washe gari da safe bayan rana ta fito su je su yi jifa cikin kwanciyar hankali. Mata da tsofaffi da dukkan wani mai uzuri, in kana cikin jami'an tsaro yayi, in kuma kana cikin ayarin mata kai ne shugaban su, kaje ga matarka, ga mahaifiyarka, ga kuma wata matar ma, ga kuma wani amin nan, kai ne shugaban matan, ka ga nan gurin kai ma hukuncin ka ya kama su. Hukuncin su ya kama ka. Saboda haka sai in dare ya raba su kenan, sai ku tashi ku tafi, ku je ku kwana Amina. Amma duk wanda ba mace ba, ba kuma tsoho ba, kawai maji karfi, babu wani uzuri, sai ya kwana Amina. Na sai ya kwana a Muzdalifa. Idan ka kwana a Muzdalifa, kai barcin ka yadda kake so, har sai ka tabbatar alfajir ya keto. Idan alfajir ya keto ka tashi, kai sallar asubahi akan kari. Daga nan sai ka fuskanci Ka'aba, kana mai ambaton Allah, kana mai istighfari, kana roƙon gafaran Ubangiji. Ubangiji ta'ala ce, fa'iza afattum min arafatin fadhkurullaha inda al-mash'ar al-haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi lamin ad-dallin. Yayin da ku gangaro daga Arfa, sai ku zo ku ambaci Allah a wurin da ake kira al-mash'ar al-haram. Wadanda suka ce al-mash'ar al-haram shine wannan dutsen wanda yake kusa da babban masallacin Muzdalifa, shine mash'ar al-haram. Wadansu malaman suka ce ai al-mash'ar al-haram shine duka filin Muzdalifa din, duk garin Muzdalifa, kauyen Muzdalifa gaba ɗayan ta mash'ar al-haram ne. Ita manzon Allah da yazo wancan yace waqaftuha huna wa jam'un kulluha mawqif, jam'un sunan daga cikin sunayen Muzdalifa. Manzon Allah ce na zauna anan, na tsaya anan, Muzdalifa duk inda ka tsaya wurin tsayawa ne, zaka fuskanci Ka'aba kana abin nan. Fadhkurullaha inda al-mash'ar al-haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi lamin ad-dallin thumma afidu min haythu afada an-nas wastaghfirullah inna allaha ghafurur rahim. Wato kaga za ka yi zikiri, din ya ce fadhkurullaha inda al-mash'ar al-haram, sannan ya ce kuma wastagfirullah ko ambaci kuma ku istighfari zikiri ne istighfari ake a wurin manzo Allah ya tsaya nan yana zikirin Allah yana istighfari hatta asfara jiddan har sai da gari ya sha sauran kiris gari ya gama wayewa gaba daya sannan manzo Allah ya daina ya addu'a sai ya taho wasa kuma Mina lokacin za ka gangaro Mina ka taho za ku fita wurin da ake kira Wadi Muhassir inda aka halakar da ashabul fil ana san idan mutum ya zo wurin inda ba gosulo bane ba kai masa kauci da sauri amma kila wani mai sani ba bai shi ba zai a wajen tunda ba kowa da zai tantance waɗannan wuraren ba to amma duk inda mutum ya iya karatu kaga amfanin ilimi in mutum ya iya karatu zai ta gani a rubuce za a rubuta da turanci za a rubuta da larabci a wani wurin ma bayan su rubuta da turanci da larabci sai su rubuta da faransanci a wani wurin ma su hada da yaren Pakistan akwai wurin ma da har da Hausa ma suna rubuta ina fata an fahimta suna lura da adadin musulmai yarukan da musulmai suka fi yawa a ciki wanda kuma an san suna zuwa aikin haji sai ga an rubuta da yaren ina fata an fahimta to saboda kaga amfanin karatu kenan lalle ya kamata mutum ya yaki jahilci ya iya karatu da rubutu ta kowane irin harshe dan in kana da ilimi to ba za ka zama bako a gari ba in ko mutum ba da ilimi dole ya zama bako idan ka zo Mina a wannan rana aiki hudu ne a gabanka aiki na farko jifa aiki na biyu yanka aiki na uku aski ko saisaye aiki na hudu tawaful ifada a can makka ayyuka guda nawa kenan hudu jifa yanka aski tawaful ifada haka ake so ka yi su a jere jifa za ka ɗauki duwatsu guda bakwai idan ka zo wuraren jifa din guda uku ne wannan jifa ana kiran da suna jifan shedan amma sunan jifan shedan ba cikin hadisi ya zo ba ko aya sunansa a cikin hadisi ramyul jamarat ramyul jamarat amma tun da ya shahara shedan ake cewa su ma da suka zo fassara a wajen sai suka ce shedan karami shedan babba da Hausa haka suka wato na farkon shedan karami daga nan sai shedan da tsakiya daga nan sai na karshen katon shedan din kenan a gaskiya wannan ya zai ba mutane wata koyarwa daban sai mutum ya rinka jin lalle ga shedan nan ya tsaya ana jifan sa dan san ba jifan shedan ba kawai jifa zaka ce ramul jamarat wurin jifan na farko wanda lokacin da kake daga Mina shi zaka fara tarasuwa shi ake kira al-jamratul ula na biyu shi ake kira al-jamratul wusta na uku na karshe shi ake kira al-jamratul aqaba jamra ta karshe wanda daga ita sai ka gama hanyar Makka to wannan rana jifan da zaka yi a wannan ranar ta sallah ranar 10 ga wata ba ruwanka da wurin jifan farko ba ruwanka da wurin jifa na biyu zaka zo ne ka jefo wurin jifa na uku abinda ake so in zaka jefe shi ka sanya Mina a damanka Makka tana hagun dinka ka fuskanci abin ka dauki dutse da zaka yi jifa da shi dutsen da zaka yi jifa da shi karami ake so kamar irin dutsen nan da ake wasan al-khazf da laraba suke cewa al-khazf wato akwai wasa da ake duk wanda ya yaranta a kasar Hausa ya san ka sa dan dutse a nan wurin kai haka ka ballashi haka ko ba haka ba shine hasal khazf to kamar wannan dan dutsen ma'ana dai kamar kan karamin dan yatsanka ko mabin dan yatsanka wannan dutsen ba wai katin dutse da ka dauka murguje je ka cika hannunka da shi ka jefa ba yadda jahilai suke yi ko kuma ka dauki takalmi ko ka dauki gungunin ko ka kola ka wurga duk wannan abin ne ko kwalba duk shirme ne wannan jahilci ne dutse zaka dauka karami haka madaidaici guda bakwai idan ka zo wajen an gane ko wato ainihin za ka yi basmala ka jefa bismillahi ka jefa ɗaya kenan bismillahi biyu kenan bismillahi uku hudu biyar shida bakwai kowace jefa kana yin me basmala ba za ka ƙara bismillahir rahmanir rahim ba a'a bismillahi kaɗai za ka yi sai ka jefa har guda bakwai idan ka je za ka ga akwai fila da aka yi haka wani ginshiki da aka yi na suminti da dakin aka zagaye shi kuma da wani gini haka. To abinda ake so tsakuwar da zaka jefa ta fada cikin wannan kewayen, cikin wannan cycle din, ba wai lalle ne sai ta samu wannan fila din ta tsaye ba. Kawai wannan sun yi ne don mutum ya ji daɗin yin saiti yadda abin zai fada ciki. Kun fahimta da kyau? Da ka jefa ta fada ciki, ɗaya, biyu, har zuwa bakwai, shikenan ka gama. Ina fata an fahimta. Sai ka fuskanci ɗakin ka ba ka yi addu'a, sai ka taho sai ka yi tafiyarka. Don ka taho ka yi tafiyarka, sai ka tafi inda ake yanka, ka je ka yanka dabbarka. Faman tamatta bil umrati ila al-hajj famastaysara min al-hadi, wanda ya sami daman yin tamattu'i to sai ya yanka abin da ya sauƙaƙa na dabba, in dai mutum tamattu'i yayi, ko rago ko saniya ko raƙumi, ko rago ɗaya ko biyu ko bakwai ko sama da haka, lalle ka yanka dabba. An gane ko? Manzon Allah da ya zo aikin hajjin sa raƙumi 100 ya yanka. Ka nuna mun attajirin da ya taɓa yanka ko raƙumi 10 amma 100 sallallahu alaihi wasallam, saboda ya fi kowa kyauta sallallahu alaihi wasallam. Yana kyauta kyautan mutumin da ba ya jin tsoron talauci, amma mun zura go dan karami din ma sai da kyar. A idan ka je ka bayar da kuɗin ka wajen da ake yankan ticket, sai da za a yi maka yanka, a rubuta sunanka a baka ticket ka sai rago, to za su yanka maka, kaga ba sai ka je ka yanka da kanka ba kenan. In kana da dama mayankar biyu ce, akwai ta zamani akwai local mayanka, inda zaka je ka ga ragunan da kanka ka zaɓa wanda ya ga dama ka yanka. Mun taɓa zuwa lokacin muna karatu a can, muka je muka haɗa kuɗi mu bakwai muka sai raƙumi muka yanka. Dama an yadda mutum bakwai su yi tare a cikin raƙumi, amma rago ɗaya sai mutum ɗaya kenan. To idan ka je ka yanka sai ka zo ka yi aski, idan ka yi aski sai ka tafi Makka sai ka je ka yi tawafil ifada. Za ka yi tawafi a siffar da muka ambata ta tawafi da zu, ka yi sallar nafila raka'a biyu, in ka gama sannan kuma ka je ka yi sa'ayi. Wannan tawafin da kai yanzu na aikin haji ne, wancan na ɗazu na umara ne. Sa'ayin da kai yanzu shi ma na aikin haji ne, wancan na ɗazu na menene? Na umara ne. In ka gama sai ka dawo Mina. Waɗannan al'amura guda hudu da ake a wannan rana ya tabbata cikin hadisi. Ko da yake kafin hadisin malamai na cewa idan kai guda biyu daga ciki, idan kai jifa kai yanka ko kai jifa kai aski, ya halatta ka cire kayanka na gida tun daga wannan lokacin. Ka sanya turare in kana so tun daga wannan lokacin, komai ya halatta, saduwa da iyalinka ne bai halatta ba sai in ka je ka yi tawaful ifada. Abinda ake kira at-tahallul asghar kenan. Yanzu ka samu dan karamin yanci na ka kwance ihraminka. To amma ya tabbata cikin hadisi duk wanda ya bari kuma bai yi tawafi ba a wannan lokacin har dare yayi, to ya koma ruwa, sai ya sake cirewa ya mayar da ihrami. In kana so ka ci gaba da moruwa da wannan, to sai ka je ka tawafi ka dawo. Da ka je ka yi tawafi ka dawo shikenan, kuma wannan lokacin jazaraka kullu shay'in, har saduwa da iyali ya halata, in mutum ya je da iyalansa. To in kai wannan ka gama sai ka zo Mina, kuma yanzu sai abinda ake kira kwanakin Mina. Za ka dawo wannan daren ka kwana a Mina. An waye gari ya zama nawa ga wata kenan? 11. Idan aka sake wayan gari ya zama nawa? 12. Idan aka sake wayan gari ya zama nawa? 13. To kwanakin Mina za ka yi uku din nan ne ko kuma biyu? 11 da 12 in kana so ka tsaya kuma har 13. Me ake a kwanakin Mina? Abinda ake a kwanakin Mina jifa. Bayan jifa zikirin Ubangiji sai ci da sha a wasa haƙori, tun da dai ga nama nan baja-baja. Haka manzo Allah ya nuna ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah, kwanaki ne na ci da sha da zikirin Ubangiji, a ci nama a more a yi zikirin Ubangiji a wannan kwanaki. To jifan waɗannan kwanaki duk iri ɗaya ce. Farko ba a yin jifar sai an tabbatar rana ta yi zawali, ta bar tsakiya, an yi azhar kenan. Daga nan har zuwa dare lokacin jifa ne. Na biyu, idan an je jifar, duka ababen jifar guda uku za a jefa. A ranar farko guda ɗaya muka jefa shi ne na ina? Na ƙarshe, na zuwa daga shi sai tafiya Makka. to amma yanzu idan muka zo zamu dauki na zamu jefa na farko mu jefa na tsakiya mu jefa na karshe kowanne da duratsu guda bakwai haka ranar 12 ga wata ma zamu haka ranar 13 ga wata ma zamu kuma yanda jifan take idan muka zo bismillah mu jefa mun gama guda bakwai din nan kafin mu je na biyun sai mu tsaya mu fuskanci Ka'aba mu yi addu'a manzo Allah na dadewa a tsayyana addu'a a wurin wuri ne na addu'a sannan sai ka je ka jefa na biyun da zuwa zo guda bakwai kafin ka je na uku sai ka tsaya a hanya ka yi addu'a ka fuskanci Ka'aba ka yi addu'a ka yi addu'a daga nan sai ka je ka jefa na uku da ka jefa na uku ba sauran addu'a sai ka yi tafiyar ka na masaukin ka an gane ku sai kuma washe gari ma bayan azhar sai ka zo kai to wannan kwanaki guda uku in mutum ya yi uku haka aka fi so amma in ya takaita a biyu da ya jifa ranar 11 ga wata ya jifa ranar 12 ga wata ya tafarka sai dawo maka babu laifi dan Allah ce fa man ta'ajjala fi yawmayni fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaka wanda ya taho a kwana na biyu babu laifi wanda ya bari sai da ya jinkire kai kwana na 13 shi ma babu laifi amma da shi na farkon da shi na biyun da aka ce babu laifi fa wannan rashin laifin liman ittaka ga wanda ya takawa a wannan wurin wanda bai takawa ba fa ina da laifi ke kun ban jona da kyau wannan kwanaki na zikiri ne dan Allah ce wazkurullaha fi ayyamin ma'duda so ake mutun yawaita zikiri kuma ya rinka yin sallah cikin jami'i da shi da ƴan uwansa musulmi yawaita zikiri kuma yana sallar jami'i mutane su ji tsoron Allah za ka ga a waɗansu rumfunan alhazina waɗansu jihohi fitsarar da ake a can gurin ko a sabon gari a Kano ba a yanta kaga mata sun yi ado suna ta zagaye-zagaye samari sun yi ado wannan ya tsaya da waccan wannan ya tsaya da waccan a wurin da Allah ya ce wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat kaga wata da rashin mutunci da rashin arziki in ta zo ban dakuna sun cika sai kawai ta tsaya daga ita sai dan kamfe sai brazier yan rigan nononta ta tsaya tana wanka dan rashin mutunci kuma kai mata magana ta zazzage ka ta faɗa ma bakar magana saboda me karuwar wani jami'in gwamnati ce ko karuwar wani jami'in hukumar alhazai ce ko karuwar wani mutumin banza ce daga cikin shugabanninmu ko kanwarsa ce ko ƴarsa ce ko kaza kaza dinsa ce ba wanda ya sai mata magana kaga mutane suna tsaya da abin nan musamman dai wuraren da aka fi rashin da'a ka kasa sarrafa mutane ba kamar khaima ta mutanen Kano da kuma ta mutanen Lagos ai idan ka je Lagos kuma shikenan sai dai daga can gurin kai fatiha kuma ka tashi ka ga maganar rashin arziki da rashin mutunci shi yasa da yawa daga cikin alhazai waɗansu a nan Kano suke amma in sun ga kazantar ababai sai su je su biya aikin haji a jigawa ko su biya a Katsina wannan ta shafa ruwa akan samu sauki wata shekarar wata shekarar kuma ababai su sake rantsa biya ya danganta da yadda aka samu shugabanni daga wajen jagorantar aikin haji da yadda aka samu tsayayyu wajen jagorantar aikin haji to idan mutum ya kammala wannan kwanaki biyu ko uku ya dawo makka ya riga ya gama aikin haji kenan yanzu abin da ya rage masa shine tawaful wada tawaful wada shine tawafin bankwana yau zai tawafin bankwana ranan da ya tabbatar cewa gobe zai tafi ko kuma yau zai tafi da yamma sai ya je Ka'aba ya tawafin bankwana zai je da alwalansa da kayansa na gida ya yi tawafi guda bakwai ya sallar nafila raka'a biyu ba wani sa'ayi shikenan manzo Allah ya ce duk wanda zai bar makka to ya tabbatar karshen abin da ya yi bankwana da shi da makka shine tawafi to a nan gurin kuma idan mace tana cikin kwanakin al'adarta ta gama aikin haji ba ta yi tawafin bankwana ba sai al'ada ta zo mata ga ranar tafiya ta zo mata kaga dole ta tafi wannan tawafin bankwana ya fada kanta tunda ba ta da iko ko mutum rashin lafiya ta kama shi matsananciya ana son a dawo da shi gida tawafin bankwana ya fada kansa kar ku manta tsakanin jifar da ake amina da jifar da wannan ta kwana 11 12 13 da wanda ake ta ranar sallah din nan suna da bambanci ta fuskar adadi da ta fuskar lokaci wannan jifar ta ranar idi wuri ɗaya zaka jefa da duwatsu guda bakwai sannan zaka yi jifan ne bayan rana ta fito kar kai kafin rana ta fito koda kana cikin wanda aka wa ujuri su kwana amina amma jifar 11 12 zuwa 13 wannan za a yi ta ne bayan zawali in cinkoso ya yi yawa ka je bayan la'asar ka ga ana cinkoso kamar ka mutu dawo gida ka yi magariba bayan magariba ka koma ko bayan isha'i duk ya halatta. Rashin sani ke sa mutane su je cikin cinkoso a tattake su ko mutum sai ya je da mace ta yi cakuɗu da maza a tattake ta ko wani abu sai ka bari sai an gama sai can bayan isha'i za ka je ka yi jifar ka cikin kwanciyar hankali duk asarar sahabbai sun nuna ana yi bayan isha'i. Da haka mutum ya ce sai ya shiga cikin cinkoso da yawa don galibi mutuwa aikin haji ana mutuwa ne a wannan wurin saboda cinkoso da yawa. To wannan dangane da yadda aka yi aikin haji kenan. Yanzu abin da ya rage an ambata mana daga lokacin da ka sanya ihrami akwai abin da ake kira mahzuratul ihram wanda ya kamata mutum ya kiyaye su. Daga lokacin da ka sanya ihrami a tattare da kai farko dai ba za ka aske gashin kanka ba ko dukkan wani gashi na jikinka ta hanyar askewa ko ta hanyar yankewa da almakashi ko ta hanyar cizgewa da hannu. Gashinka ko na hamata ko na gaba ba bambanci tsakanin mace da namiji. Duk wanda ya yanke askin kansa ko ya aske ba tare da ya zo sauke umara ba, ba tare da ya je sauke aikin haji bane ba, to ya tabbatar fidiya ta kama shi sai ya sayi dabba ya yanka. Fidiya din ko ta hanyar yanka dabba ko ta hanyar yin azumi guda uku ko ta hanyar ciyar da miskine guda shida. An gane ku? Dan Allah ya ce fa man kana minkum maridan aw adam aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Mutum ko dai ya kasance ya azumi uku ko ya ciyar da miskine shida ko ya yanka dabba, zabi aka bashi dai kenan. Na biyu daga cikin ababen da aka hana yanke farci ta kowace irin hanya ba za ka yanke farce ba. Na uku kada mutum bayan ya sa ihrami ya sa turare. Ihramin da zamun ce kafin ka sa ya halatta ka sa turare dan manzon Allah ya sanya turare. Aisha tace da kaina na sanya manzon Allah turare a jikin tufafinsa na ihrami kafin ya ihrami. Amma da zaran ka kulla niyya kuma haramun ne ka ci gaba da sa turare tare da cewa ga kanshin na dazu da ka sa kafin kai niyya yana nan tare da kai. An gane ko? Na hudu mutum ba zai sanya tufafi ba dinkakke. Duk abin da aka yi masa fasali ko da daidai hannun riga ne ka sa, to ka saba ma Allah, ka saba manzon Allah, sai ka yi fidiya kenan. A wurin wadansu malamai an gane ku ba za ka sanya tufafi ba dinkakke sai dai wannan farjan nan, amma wannan ya shafi namiji ne kadai banda mace. Na biyar mutum ba zai yi aure ba, ba kuma za a daura masa aure ba, shi ba zai daura wani ba. Karkaje kana can da ihrami a jikinka a nan gida an sa maka aure ana daura maka aure bai halatta ba. Kar kuma kai ka daura wa wani aure bai halatta ba. Kar ka ga wata budurwa ko bazaura a aikin haji ta dan yi maka kwarkwasa ka ce zaka nemi aure bai halatta ba. Har sai an kammala. Na shida jima'i, mutum ba zai kusanci iyalinsa ba. Idan mutum ya kusanci iyalinsa aikin hajinsa ya rushe shekara mai zuwa sai ya je sake sabo. Ba wani yanka dabba. Na bakwai mutum ba zai rufe kansa ba da wani murfin rufe kai kamar ka sa hula dinkakkiya, sa'an hula ce ko hular kwano ce duk mutum ba zai sa ba, ko rawani duk mutum ba zai sa ba, ko daidai da hankici ka sa a kanka, amma lema da za ka rike umbrella babu laifi. Haka kuma idan ka tsaya gindin bishiya babu laifi. Haka rufin mota ya rufe kanka wannan babu laifi. Kalin lube kanka da wani abu ne bai halatta ba. Na takwas kada mutum ya ce zai farauci dabba wadda ba ta ruwa ba. Dabba wadda ake cinta ba ta ruwa ba. Don Ubangiji ta Allah ce la takdulu sayda wa antum hurum. An gane ku? Sannan kuma wato ainihin abu wanda ya shafi na tara, kada mutum ya ce zai rungumi iyalinsa ko da ba da sunan saduwa ba, ko ya ce zai sumbace ta, ko ya shafe ta ya taba wani bangare na jikin ta ya ji dadi a kwanakin aikin haji. Waɗannan al'amura dukkanin su haramun ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar mutum ya sanya rawani, kar ya sanya riga, kar ya sanya wando, kar ya sanya hula, kar ya sanya huffi, sai ga mutumin da bai sami slippers ba in ya samu takalman da yake idan sawunsa bai shiga ciki ba dan ya sa shi babu laifi. Sannan mace kuma kar ta sa murfi ta rufe fuskarta, sannan kuma wato ainihin kada ta sa safar hannu. Duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan. har ta kafa ba za ta sa ba. Kun fahimci wannan? Galibi dai da an ce kuffa zai rana nufin safar hannu, ita dai manzon Allah ya hana. Shin za a ce kar ta sa ta kafa ko ba za ta sa, ko za ta iya sawa? Wallahi a'lam. To daga nan kun fahimci wannan? Galibi dai da an ce kuffa zai rana nufin safar hannu, ita dai manzon Allah ya hana. Shin za a ce kar ta sa ta kafa ko ba za ta sa, ko za ta iya sawa? Wallahi a'lam. To daga nan gurin abu na kusa da ƙarshe da ya kamata in faɗa shi ne ziyara. Bayan ka gama aikin haji, wani zai dan kai wannan ka gama aikin haji, daga nan sai in ka samu sukuni za ka je ziyara Madina. Wani lokacin za ka je ziyara kafin aikin haji, wani lokacin bayan aikin haji. Ziyara a Madina jama'a takaitacciya ce ƙwarai da gaske. Wuraren ziyara a Madina wurare ne guda huɗu. Wuri na farko masallacin manzon Allah, shi ne fa ko ina muhimmanci, dan nan ne manzo Allah ya ce ya halatta daga nan ka dauki kayanka takanas ta Kano dan ka je ka ziyarci masallacin manzo Allah, ko masallacin Ka'aba ko Masjidul Aqsa. Ladabin ziyara wannan wuri, in ka shiga ka yi tahiyatul masjid, in san samu ne ka yi auren da ake kira ar-rawda. Rawda kuma shi ne wurin da ke tsakanin mimbarin da manzo Allah, mimbarin manzo Allah da gidansa. Za ka ga kafin din wurin an bambanta shi ta fuskar launi da sauran wurare. Dan manzo Allah ya ce tsakanin mimbarina da gidana dausayi ne cikin dausayin aljanna. In ka gama sallah din nan sai ka tsaya a sallan farilla daga, in an gama sai ka je ka kawo annabi ziyara cikin kabarinsa. Ladabin ziyara kabarin annabi, za ka je ka tsaya a gaban kabarin da ladabi, ka ce assalamu alayka ya rasulullah. Shi kenan ka gama ziyara. Sai ka yi dama da shi ka tsaya jikin kabarin Abu Bakar, ce assalamu alayka ya Abu Bakar. Ka gama sai ka yi gaba gaban kabarin Umar, assalamu alayka ya Umar. Shikenan ka gama. Kullum ana so in san samu ne ka je masallacin annabi ka yi sallolin farilla, dan sallah a can guda ɗaya dai take da dubu ta garinka. Kaga ai ba za ka yi sakaci ba, ko jam'i ya kuɓe ce ma je ka yi takan kai kaɗai a can. An gane ku? Sannan kullum ka je ka yi tahiyatul masjid. Amma kai ziyara kabarin annabi, inda a ce ka je so ɗaya kawai ka kai ziyara kabarin annabi, kai dai kullum kana sallah a wajen, ya wadatar. Har Imam Malik ibn Anas ke cewa ba kullum bane sai ka kai ziyara, har yana hana waɗansu daga cikin mutanen Madina kai ziyara kullum kullum ta safe da manta yamma daban, dan wani nau'i na daga cikin nau'ikan bid'a. Don idan ka je ziyara me zaka ce assalamu alayka ya rasulullah? To wannan sallama din idan kai tahiyatul masjid ba kana masa sallama ba? Da yin sallama cikin sallah, da yin sallama a wajen sallah, wanne yafi falala? Da yin salati a cikin sallah, da yin salati a wajen sallah, wanne yafi falala? Idan ka yi tahiyatul masjid ka yi ziyara kuma ka yi me? Tahiyatul masjid. Dan a ziyara sallama ake wa annabi da salati, kuma cikin sallah abinnan tahiyatul masjid din nan za ka karanta tahiyya, wata ta kunshi salati ta kunshi sallama. To daga nan wuri na biyu sai kai ziyara makabartar Baqi. Manzon Allah tun lokacin yana da rai yakan je makabartar Baqi ya kai ziyara, yi wa mutanen wurin addu'a. Daga nan gurin sai mutum ya kai ziyara masallacin Quba. Manzon Allah ce duk wanda ya alwala ya je masallacin Quba ya sallah nafila raka'a biyu za a bashi ladan kamar yayi umara. Daga nan gurin wuri na hudu sai ya kai ziyara can Uhud, inda shahidai suke. Kun san annan ne yakin Uhud mutum 70 suka yi shahada lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma kabarin da ya fi shahara shi ne kabarin Sayyidina Hamza. Kusan sauran kabarin ma ba za ka iya gane su ba, amma za ka ga kabari guda ɗaya na Sayyidina Hamza kenan. Idan ka je wajen ba bambanci tsakanin ziyarar da za ka yi a wajen da ziyarar da za ka yi a kowace makabarta. Sallama za ka yi wa wajen mutanen wurin assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakum al'afiya, ko wani abin da ya inganta daga bakin manzon Allah wanda ba wannan ba. To waɗannan wurare guda huɗu nan ne kaɗai ake ziyara a Madina. Duk inda ka je to suna ba bambanci da yawon shakatawa. Wani masajidul saba'a, wani masjidul ijaba da mutanen mu suke zuwa su tare a can, ko masallacin da ake ansa addu'a. In dai ka samu Balaramen ƙauye mai sayan motar nan, to su kuɗi suke so, za su ja ka duk inda suka ga dama, ko idan sai ce ma ziyara. Duk inda wani ɗan gidan turo ke da tsohon gidan sai ce addu'a, addu'a. Kuɗin ka kawai za su karɓa, wallahi ƙarya suke. Wani abu da ya kamata kuma ku lura da su 'ya'yan uwa, daga cikin ladabin tafiya, tunda mutum tafiya zai yi, farko a cikin ladabin tafiya akwai istikhara. Amma mutumin da zashi aikin hajji ko umara, ai ba bukatar istikhara, abu ne da alherin sai yake sarari. Idan zaka yi sallah sai ka istikhara. Na biyu, mutum yayi wasiya kafin ya tafi, dan rai baya da tabbas. Wasiya kuma shine in ka san akwai haƙƙin mutane akan ka na bashi ko na ajiya, duk sai ka rubuta ka ce bayan na mutu wani nabi na a biya shi, bayan na mutu akwai ajiyar wani aure na akwai kaza. Na uku, inda dama mutum ya tafi ranar Alhamis, hadisi ya tabbata cikin Bukhari da Muslim, galibi annabi in zai yi tafiya yana fita ranar Alhamis dai. To amma wannan tunda a jirgin sama za ka kowa abin nan ya danganci ranar bukin ɗinka ko ranar tafiyar ku, baka da controlling ɗin kanka. Na hudu, mutum ya tafi da sammako. Manzon Allah ya roki Allah ya sanya al'ummarsa albarka a lokacin da duk suka yi sammako. Na biyar, mutum ya tara mutanen gidansa ya yi musu bankwana su duka, ya tara abokanansa ya yi musu bankwana, ya yi musu wasiya da jin tsoron Allah, su ma su yi masa nasiha da jin tsoron Allah. Na shida, idan mutum zai fita ya yi addu'ar tafiya. Na bakwai, idan mutum yana cikin tafiya, duk inda ka hau tudu ana son kai kabbara. In ka yi gangare ko a mota kake ko a kan doki ko a wani hali kake, idan ka hau tudu kai kabbara, in ka yi gangare kuma sai ka yi subhanallahi. An gane ko? Na wannan na bakwai kenan ko? Na takwas, in mace ce za ta yi tafiya ko ta aikin hajji ko ta umara, ta tabbatar ta tafi da muharrami. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna baya halatta mace ta yi tafiya ba tare da muharraminta ba. Dan haka mata ya kamata su kiyaye wannan. Wani mutum an rubuta shi a aikin zai tafi jihadi, sai ga matarsa kuma za ta je aikin haji, sai ya ji manzon Allah na cewa kada mace ta tafiya sai da mijinta. Sai zo wajen manzon Allah ya ce, ni ko gashi an rubuta na jihadi ga matata za ta tafi aikin haji. Sai manzon Allah ya ce, agoge sunan shi daga cikin jihadi. Ya ce, in talib wa hujja ma imra'atik, je ka tafi kai aikin haji tare da matarka. Na tara, kar mutum ya albazaranci wajen kashe kuɗi idan ya je can, wajen sayan gwalagwalai da su agogon zinariya da su wane ne, nan gurin ga makwacinka na cikin yunwa da fatara, wani ma yana asibiti, wani ya kasa biya wa ɗansa makaranta. Na goma, kar mutum ya tafiya shi kaɗai ya samu abokin tafiya. Manzo Allah ya ce, matafiyi shi kaɗai shaidan ne, in su biyu da sun zama shaidanu guda biyu, in sun zama su uku to sun zama rakab. Ar-rakbu wato karauka kenan, ayari. Na goma sha ɗaya, lokacin da duk mutum ya sauka a masauki ya yi addu'ar da annabi ke in ya sauka a masauki. Wace irin addu'a yake annabi ke sallallahu alaihi wasallam idan ya sauka a kowane masauki? Tsira da amincin Allah tabbata gare shi, ya kasance in ya sauka a masauki na cewa a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaqa. Yace dukkan wanda ya faɗi a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaqa, duk abin da zai cutar a wurin kai ba zai cuce ka ba. Ko ita ko ta addu'ar daban. To waɗannan a takaice ƴan uwa su ne ababen da nake ta kokarin in rairayo in haɗo mana kansu, wanda nake jin insha Allahu mun ambaci ahammu masail alhajj, mafiya muhimmancin aikin haji. Duk abin da zaka yi ka lura da abu guda biyu. Abu na farko, kyautata niyya ka yi dan Allah, kar ka yadda kai wani abu dan neman yardan mutane ko yabon su. Abu na biyu, ka tabbatar ka yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan sharuɗa guda biyu su ne sharuɗan karɓan aiki. Duka anan ya kamata in dakata mana. In akwai sauran abin da zamu iya yi, shine mu ansa tambayoyi da suke da alaka da aikin haji kadan. Kai wanda yayi tambaya wanda bata da alaka da aikin haji, duk tambayar da zaka yi zanto tana da alaka da wannan babin. Abinda muka faɗa zama daidai, Allah shi ba mu lada. Wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe kuma Allah shi yafe mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ga wanda mutumin da ya je umara tun da azumi, to kuma sai ya tafi Madina, ya je ya zauna a can, sai ya zo yana son ya tafi aikin haji, kuma hukumomin Saudiya ba za su bar shi ba saboda biza ta riga ta kare. To ya mutum zai yi? Ya ko zai yi? Zai iya ture su da karfi ne ce sai ya je? Tun farko da ba zai je Madina ba, in ma ku ya zai sai ya je makaɗin ya ɓuya, ya fi masa sauki sama da a ce ya tafi Madina. Inda ya san Madina fitowa daga cikinta zai masa wahala. Ayyukan umara ɗin nan da ka zana duk za a yi su ne a rana ɗaya? Yadda ka samu hali za ka yi. Idan ka samu ka yi su a rana ɗaya ya yi, idan baka samu ka fara yau wannan ba ka ƙarasa ba, dare ko na uzuri ya zo maka ko gajiya ka je ka kwanta ka yi barci.